This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To, Baba Makeri, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ganawa yau Laraba da Firayim Ministan Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a ci gaba da kokarin cimma tsagaita wuta a Gaza. Jami'ai a yankin Belgorod na Rasha yau Laraba sun ce wani harin da Ukraine ta yi ya yi sanadin mutuwar akalla wani mutum tare da raunata wasu uku. Sannan hukumomin tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce an kai hari kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a tekun Bahar Al-Ahmar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake bukin cikar ranar demokaradiyya a Najeriya shekaru 25 ko ina aka kwana a kan batun albashi mafi karanci da ma'aikatan Najeriya ke bukata.
Dole ne ko da suna korafi ko kuma suna neman tsarin albashi to su yi a shiri wanda kuma ba zai kawo kuma lalacewa tattalin arzikin kasar nan ba. Asarar da aka yi na kwana daya ba karamar asara ba ce, ba mu san wannan abu ya sake faruwa.
A yau da ake ranar demokradiyya a Najeriya wadda ke cika shekaru 25 to kowace irin rawa matasa ke takawa ne a demokradiyyar Najeriya.
Matasa sun ba da gudunmuwa tsawon wannan shekaru, amma irin gudunmuwa da ya kamata su dinga bayarwa ba ita suka bayar ba. Suna dai shiga harkar siyasa ne saboda su zama wato kamar yaran 'yan siyasa a ba su mukami da kuma makamancin haka.
Kamar kowace ranar Laraba yau ba muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda shirin shi ma ya maida hankali ne akan ranar demokradiyya a Najeriya. Muna kuma dauki da sakonnin kuma sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wani lafiya. Ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ganawa yau Laraba da Firayim Ministan Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a daidai lokacin da jami'an kasashen Amurka da Masar da kuma Qatar din ke nazarin amsar da Hamas ta bayar kan shirin tsagaita wuta a Gaza. Jan Kabi, mai baiwa kasa shawara kan harkokin sadarwa na tsaro a fadar White House, ya gaya ma manema labarai cewa Hamas ta gabatar da martaninta ga Qatar da Masar jiya Talata, kuma Amurka na kyautata zaton cewa martanin na da amincewar babban shugaban Hamas da ke Gaza Yahya Sinwar. Kabi ya ki ba da ƙarin haske, yana mai nuni da buƙatar kauce ma yiwuwar harzuka wani ɓangare. Akwai batutuwa masu sarƙaƙiya da dama ciki, abinda ya shafi komai, wanda mafi muhimmanci shine rayuwar mutanen da ke tsare da iyalansu, a cewar Kabi. Ya ƙara da cewa don haka ya kamata mu yi taka tsantsan kan abinda muke faɗi da kuma yadda muke faɗin. Jami'ai a yankin Belgorod na Rasha yau Laraba sun ce wani ɓarin wuta da Ukraine ta yi ya yi sanadin mutuwar akalla wani mutum tare da raunta wasu uku. Yeskelov Galatkov, gwamnan yankin, ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya rutsa da garin Shebekeno, wanda ke daura da kan iyakar Ukraine. Harin ya kuma lalata gidajen iyalai da dama, a cewar Galatkov. Yau Laraba, rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo 5 daga cikin makamai masu linzami 6 da kuma dukkanin jirage marasa matuƙa waɗanda Rasha ta yi amfani da su wurin kai har-haren. Kakkaɓowar ta auku ne a sararin saman yankunan Dnipropetrovsk da Kharkiv da Kyiv da Poltava da Vinnytsia da kuma Zaporizhia. Hukumomin tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce an kai hari kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a tekun Bahar Al-Ahmar, wurin da 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen suka fai kai hare-hare kan jiragen ruwa tun a farkon shekarar bara. hukumar harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci ta Burtaniya yau Laraba ta ce ta samu rahoton kai hari kan wani jirgin ruwa wanda wani ɗan ƙaramin jirgin sama ya yi. Kamfanin harkokin tsaron ruwa na Amuri ya ce harin ya auku ne a wani wuri mai tazarar kilomita 125 kudu maso yammacin garin Hodeida mai tashar jirgin ruwa.
An jima kaɗai Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jagoranci bukukuwar ranar demokuraɗiyya a Najeriya inda a jawabinsa ga al'umman ƙasa ya yi alwashin sauke nauyin rigimar da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan ƙwadago dangane da mafi ƙarancin albashi na ma'aikata. Wakilin mu Umar Faruku Musa ya tuntuɓi ministan yaɗa labarai Muhammad Idris wanda mamba ne a kwamitin tattaunawa da 'yan ƙwadagon domin jin halin da ake ciki ga kuma tattaunawarsu.
Wato an don kwatar da ƙasa gaba ɗaya babu wani abu da ke motsi ba, kaga yin haka ya ƙara lalata tattalin arzikin Najeriya ba wai ya ƙara gyara shi ba ne. Dole ne ko da suna ƙorafi ko kuma suna neman ƙarin albashi to su yi shi a shiri wanda kuma ba zai kawo kuma lalacewar tattalin arzikin ƙasar nan ba. Asarar da aka yi na kwana ɗaya ba ƙaramar asara ba ce, ba mu san wannan abu ya sake faruwa. Shi ya sa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sake cewa akwai kwamitin gwamnati, wannan ba na wannan tabbatar da agreement ɗin ba, wani kwamitin gwamnati wanda ni ma ina ciki, mu zai mu sake zama da su mu yi lallashi su to mu yi kwana uku dai muna ta muhawara ana tattaunawa. Daga ƙarshe dai kashi aka ɗauki sati guda su waccan kwamiti suka sake zama, aka zo aka tsaya a 62,000 ɓangaren gwamnati da ɓangaren 'yan kasuwa 62,000. Su ɓangaren 'yan ƙwadago ne suka ce su ba su yarda da haka ba. To a haka dai ake yanzu, an yi wannan kwamiti sun rubuta rahotonsu an miƙa ma shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa yana kan nazari a halin da ake ciki, abin da kenan kuma zai kai ma 'yan majalisa cikin 'yan kwanakin nan, domin 'yan majalisa ne ke da haƙƙin su sa shi ya zama doka.
To tun da ma'aikatan nan sun ce su ba su yarda da wannan tsarin ba, suna neman a ba su ko 250,000 ko ma wanne adadi ne na kuɗi, kana jin ita majalisa da shugaban ƙasa ya tura wa wannan bayanin za ta amince ta yi wani ƙarin da ba shugaban ƙasa ya yi shi ba, ko kuwa majalisa dole ta tsaya akan shawarar da shugaban ƙasa ya nemi a yi amfani da ita?
Eto kasan ita majalisa kasan duka zai tana da hukunci ta yi doka akan kowane irin al'amari ne ma da ya shafi kasan nan, haƙƙin ta ne. To amma kuma ba suke da kasafin kuɗaɗen nan ba, kasafin kuɗaɗen nan yana wajen ministoci da kuma ita kanta gwamnatin tarayya. Su ne suka duba suka yi nazari suka ce lalle ga abin da zai yiwu. To kuma mutum ya ce ga abin da zai yiwu, kuma ai kaga ƴan majalisa ba za su ce a'a duk da ba zai yiwu ba je ka yi ba. Abin da muke sa rai kenan, ba mu sa ran cewa ƴan majalisa za su je su ce ma gwamnatin tarayya ko su tilasta mata cewa ta yi abin da ita gwamnatin tarayya take ganin kaman yin haka zai kawo matsaloli ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
To tun da ƴan ƙwadago sun ce ba za su amince 62,000 ba, ga alama maganar yajin aikin nan ne za ta sake dawa, tun da dama sun lashe takobi cewa idan ba a yi musu ƙarin da ya dace ba su ba za su yarda da wannan 62 din ba ko?
To mu ka san ra'ayinsu ne kowane, kuma kowa ka san demokaradiyya, kuma idan ana demokaradiyya baka isa ka ce ma mutum wai ba zai faɗi ra'ayinsa ba ko kuma abin da yake ganin ya yarda da shi ba. Shi ya sa shugaba Bola Ahmed Tinubu babu wanda aka tilasta mawa ko kuma aka yi matsangwama ko kuma aka sa cikin wani hali cewa sai ya yarda abin da yake so. A lokacin demokaradiyya kowa yakan faɗi ra'ayinsa ne, abin da yake ganin shi ya kamata ya faɗi. Ita gwamnati ne ta riga ta yi matsaya, ita ma kungiyar ƙwadago sun ga sun yi matsaya. To amma ai kaga harkan zakarwa ai harka ne ba na ɗan ƙwadago ba na majalisa da kuma gwamnatin tarayya. To kuma za su yi abin da ya kamata a yi. Mu muna ganin cewa mutanen ƙwadago ba 'yan Najeriya ne, 'yan uwanmu ne, yayyinmu ne, ƙannenmu ne, duka dai ga su nan, ba za su yi wani abu da muke gani da zai ɓata wato tattalin arzikin Najeriya ba.
Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Muhammad Idris a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A yanzu dai bayanin da kungiyar ƙwadago ta Najeriya take yi tare da takwarorta ta TUC sun ce suna ɗaga ƙafa ne na 'yan kwanaki kaɗan domin su ji matsayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai ɗauka dangane da tayin da aka gabatar masa. Cewa kungiyar ƙwadago tana neman a bata mafi ƙanƙancin albashi naira 250,000, saɓanin naira 62,000 da gwamnatin ta yi tayi za ta biya. Umar Faruku Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Toma da la'agaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da ma Instagram. yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, alhazai sun yi cinkus zagaye da Ka'aba a masallacin harami da ke birnin Makka na Saudiya jiya Talata, yayin da dubban mutane ke ta isowa gabanin fara aikin hajjin bana. Wani mahajjaci daga kasar Pakistan mai suna Muhammad Rafi ya nuna farin ciki matuƙa saboda damar da ya samu ta zuwa masallacin na harami da gudanar da sauran ayyukan haji, har yake cewa,
"This is the greatest moment in my life to be in, you know, Haram Sharif."
Muhammad Rafi ya ce, "Wannan ne lokaci mafi girma a rayuwata, kasancewata a Haram al-Sharif, kasancewata a ɗakin Allah mai kuma nake bukata. Allah dai ya bani nasara, alhamdulillahi, ina mai matukar godiya gare shi, ya sa na samu damar kasancewa a ɗakin sa." A ƙarshe, kungiyar tarayyar Turai ta dau matakin tsawala wato haraji kan motocin lataroni na China, wanda hakan ya tsananta takaddamar kasuwanci mai nasaba da yadda China ke sassauta ma yan kasuwarta don su rika tura kayan sayarwa a kasashen waje cikin sauki, wanda hakan a ganin kungiyar ta EU mai hedkwata a Brussels na lahani ga waɗanda ake yi a Turai. Bangaren gudanarwar kungiyar ta EU yau Laraba ya ce yana shirin saka haraji na wucin gadi, wanda zai sa kamfanonin kera motocin China su rika biyan kashi 38 cikin 100 daga kashi 10 cikin 100 da suke biya yau. Kungiyar ta EU na cewa ta tuntubi hukumomin China don tattaunawa kan abin da aka gano biyo bayan binciken yadda take sassauci ma 'yan kasuwarta don su duba hanyoyin da mai yiwuwa idan aka bi su za a iya warware matsalar. Idan aka cimma matsaya kan tattaunawar, sabbin rukunonin harajin za su fara aiki ne a ranar 4 ga watan gobe.
Sai da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da Najeriya ke bukin cikar shekaru 25 da kafuwar demokradiyya a kasar, batun shigar matasa a harkokin siyasa shine abin da masu sharhi ke tsokaci a kai. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da wani mai rajin matasa wanda ya bayyana kansa kamar haka suka tattauna a kan batun matasa.
Sunana Comrade Abdulaziz Suleiman Aba, tsohon shugaban ɗalibai masu karanta kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya da ke Dutse.
To, Najeriya tana cika shekaru 25 a kan tafarkin demokuraɗiyya. Ko yaya kake kallon yadda matasa suka taka rawa a cikin wannan shekaru 25?
Gaskiya ne, matasa sun ba da gudunmuwa tsawon wannan shekaru. Amma irin gudunmuwar da ya kamata su dinga bayarwa ba ita suka bayar ba, suna dai shiga harkar siyasa ne saboda su zama wato kamar yaran 'yan siyasa a ba su mukami da kuma makamancin haka, musamman ma a ce saboda rashin aikin yi za ka mutu ya shiga siyasa ne don in wani gwaninsa ya ci zaɓe ya sama masa aikin yi. Wannan shi ne ɓangaren gaskiya ne yadda na fahimta matasan Najeriya suna shiga siyasa.
To, amma kana ganin cewa irin ƙoƙarin da aka yi a cikin shekaru 25 da matasa suka yi wajen ci gaban ƙasa, shin wannan duk bai gamsar da kai ba?
Gaskiya bai gamsar da ni ba, saboda akwai al'amura da dama da suke faruwa a ƙasa, za ka ga wanda matasa su ya kamata su fara ma yin magana a kai, su ja hankalin gwamnati ko kuma su nusar da gwamnati akan abubuwan, amma za ka ga matasa sun ɗauke kai. Tunda yanzu zamani na social media, za ka ga ana ta yin wasu abubuwa daban wanda ba su ma shafi rayuwar al'umma ba, amma za ka ga gwamnati ta kawo su tsare-tsare, to matasa za ka ga su wato abin bai ɗau hankalinsu ba. Shi yasa nake ganin gaskiya har yanzu matasa ba su gama shiga harkar demokradiyya ba 100%.
To, me ya kamata su yi?
Yauwa, gaskiya shi na farko shi ne su dinga bibiyar al'amuran siyasa tun daga farkon wato tsare-tsaren gwamnati, lokacin zaɓe, da akwai kowane yanki suna da wakilansu na jiha, wakilai na tarayya, da kuma wakilai na senatoci kenan, 'yan majalisar dattawa. To daga nan ne idan matasa suka fara fahimtar ga aikin dan majalisa, ga abin da ya kamata yayi, idan baya yi to matasa su ya kamata su fara ankara, kuma su fara rubuce-rubuce ko su tura ofishin shi wannan wakilan, su fara nusar da su cewa ga abin da ya kamata a yi mana. Ba neman aikin yi kawai ba, ana fama da rashin aikin yi a ƙasar nan, amma ba shi ne kawai abin da matasa ya kamata su sa a gaba ba. Ya kamata su dinga nusar da wakilai, musamman ya majalisar wakilai na jihar da na tarayya da sanatoci, a kan ga abubuwan da muka suka shafe mu, ga wanda muke bukata. In yi so wannan neman aiki ko rabon ofa, wannan wani abu ne daga baya za a iya sa shi a matsayin kamar kyautatawa ne.
Muhammad Hafiz Baballake na a hirarsa da Comrade Abdulazim Suleiman a baya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi rayuwar bil'adam a fannoni daban-daban domin samun zaman lafiya da zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. Shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shekaru 25 na mulkin demokradiya a Najeriya da duba nasarori da kalubalen da ake fuskanta.
Shi demokradiya yana neman wanda suke shugabanci ko kuma suke jagoranci su samu kyakkyawan fahimta menene ababen nan da suke damun mutane, ko za su yi amfani da kuma daman da al'umma ta basu su gudanar da ayyukan da zai samu biya bukata mutane ba tare da mutane su kuma su sha wahala kafin nan a ce su samu abun biyan bukata ba.
Abin da sai a hankali, kullum rayuwa ƙara tsada take, ga kasuwanci kullum baya yake ja, kawai dai Allah ya kawo mana sauki shine fatan mu.
A ranar 12 na watan Yunin kowace shekara ce Najeriya ke gudanar da bikin ranar demokradiyya. Manufar ranar ita ce yin waiwaye kan manufofin demokradiyya, kimanta abin da aka cimma da kalubalen da demokradiyyar ke fuskanta, da kuma nemo hanyoyin sabunta himma kan manufofin demokradiyya don ingiza tafiyar demokradiyya a Najeriya. Shekaru 25 kenan tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokradiyya ba tare da katsewa ba. Na tambayi jami'in da ke shugabantar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta Search for Common Ground da ke kula da jihohin tsakiyar Najeriya, Mr. Godwin Okoko, ko mecece demokradiyya.
Wato gwamnati da mutane suke nada kuma sun mai kamata su ma jama'a ne aiki kuma na jama'a ne. Kuma shekaru sun fi 20 yanzu muna wannan demokratiya a Najeriya, kuma gaskiya kan zama ma Allah godiyan ba matonyar gefe ba ta gefen cewa muna da rai har yanzu. Najeriya ba ta rabu ba, duk rikici da muka samu kanmu ta gefen rikicin ta gefen insecurity ne, ta gefen banditry ne, ta gefen terrorism ne, ko ta gefen abubuwa da ga su damun sun yawa. Amma ma Allah godiya ta ga shirma na har yau zamu ce ma mu ma we are still called one nation. Wannan demokratiya muka samu kanmu na wannan shekara zamu so mu roƙi mutanen manyan gwamnati su dan taimaka ma jama'a, an shiga lokacin noma. Gashi ruwan sama ba ya tazo inda ake so ba tuna ba, amma ya kamata cewa jama'a su samu su je gonaki su yi noman su ba da tsoro ko wani abu ba, masu kiwo ma su je kiwon su ba da wani damuwa ba.
Fiye da shekaru 20 ana demokradiyya, ya zuwa yanzu waɗanne alfanu zaka ce mutane sun samu ko kuma al'umman da ake mulkan nan sun samu a sabili da wannan demokradiyya?
To zamu ce da akwai cigaba ta gefen education, asibiti, ta gefen human rights, ta gefen mutane kuma abin opportunity a ce kowane shekarar hudu su yi zabe wanda suke so da zai leading nasu. To gashi nan dai ko da ke a cikin duk abubuwan nan da ya zama duba kuma damuwa da muka samu kanmu a ciki, shi ina gan gaskiya shi ne ya kamata gwamnati su dinga duba. Mun samu kanmu a cikin damuwan gita-gita, gashi damuwar rikici, fada, banditry, terrorism, rashin aiki, asimitin ma ba magunguna ma kwanan nan kace ma masu aiki ma babu ma inda ya kamata, in kaje makarantun ma ba titocin da ya kamata, sun ma akwai titocin ba wajen zama ma yara, wasu makarantun ma ba wajen da ya koyi mutum komai a ciki ba, domin ginin ma ba abun zuwa gani ba. Gwamnati ya kamata su ƙara ƙarfi karfin gewa ta wannan gefen.
Aikin da kake musamman shine na wajen zaman lafiya da samar da tsaro, yaya zaka kwatanta nauyin wato rashin tsaro musamman a Najeriya ma gaba daya?
Gaskiya situation din ba dadi ba. Gaskiya daga nan kika tashi tafiya zuwa Katsina ko Jigawa ne ko Kaduna ne ko Kano ne ko Niger ne, duk dai gashi kullum sojoji suna kokarin su, police hukuma suna kokarin su, amma gaskiya karfi ya fara kasa don wayannan abubuwan sun yawa. Jiyo ma ko jiyan ne ma kankara ba, mutane kusan 50 sun je noma an kashe su kap a kankara Katsina state, an kashe su har da kone ma motocin sojoji ma akai. So ya kamata gwamnati su duba su hada kai da jama'a gabaki daya. Maganar security na maganar ai ba aikin gwamnati kada, haƙƙin mu duka ne. Ya kamata hada kai a ganin za samu zaman lafiya kai da za sa security a gari. Na biyu kuma matasan mu, gaskiya ba abun yi ba, Allah taimaka musu, kar ai siyasa da shi.
Shirin zaman takewa ne.
To ko yaya al'umma ke ji a daidai lokacin da Najeriya ke bikin na demokradiya?
Sunana Musa Iliya.
To Musa, gashi ana ranar demokradiya, yaya me ku talakawa kamfana?
To mami, mu ai ba abin da zamu ce dan abin duk sai a hankali, kullun rayuwa ƙara tsada take, ga kasuwanci kullun baya yake ja, kawai dai Allah ya kawo mana sauki shine fatan mu.
Amma me gwamnati ya kamata ta yi domin ta sauƙaƙa ma talaka tun da kusan fiye da shekaru 20 kenan ana wannan demokradiya?
Ya kamata ta yi wata hikimar wanda ita ma za ta kawo ƙasar state na ta sauƙi a cikin tsadar rayuwa, irin su mai din da shauransu. Akwai irin abubuwan da ya kamata ta yi wanda zai taimaka mutane. To kaman gidajen mai mana abubu koyi na haɗa kai a sayan da za a yi a nemi sauƙi, a nema talakawa kowa da kowa ya samu sauƙi a kai.
Batun tsaro fa ya kake ganin kaman ita gwamnati za ta tunkara?
To batun tsaro mami ai sai dai godiya za a ce, tunda mu dai sauki, in dai an samu sauki a gari dan fada fada da ake yi an rage an daina, to mu tsaro ya yi ya biya komai. Amma game da irin abubuwan da ake na kidnapping da sauransu da sace-sacen dare, wannan gwamnati ce za ta yi kokari ta ga ta dan sa tsaro akan abubuwan.
Sunana Catherine Pam.
To gashi na ana demokradiya shekaru fiye da 20, me kuka mora ku talakawa wannan mulkin demokradiya?
Ni magana na shine sokin da za mu samu a cikin wannan wahalan da muna ciki, dan an sokar da kudin mai, an kuma fitar da taki yanda ya kamata, kowa yayin noma ina gani za mu samu sokin wahalan mu.
Batun kasuwanci fa da yake naga ke yar kasuwa ne?
Eh to kasuwan dan mai din ya soka da taki ya shiga, ana noma, abinci ya shiga, za mu samu sokin abinci.
Matsalar tsaro na kan gaba cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su. Gwamnan jihar Plateau Barista Caleb Mutfang ya ce a hukunce suna neman hanyoyin dakile matsalolin tsaro domin ba manoma damar komawa gona su noma abincin da al'umma za su ci su yi walwala.
Shanin tsaro da zaman lafiya ya zama wajibi ne mu yi wani abu a kai, kuma mun fara. Na farko shine al'umma su gane da juna, su ɗauka cewa zaman lafiya na da muhimmanci, saboda haka dole mu tona asirin wayan da suke tayar mana da nazaune tsaye. Idan ba mun gano su mun tona asirin su ba, jami'an tsaro ba za su yi wani abu ba. Bayan wannan muna hulɗa jami'an tsaro na taraya, mu tabbatar da cewa mun ba su kayan aiki, mun ba su goyon baya, muna tabbatar da cewa ba su samu matsala a aikinsu ba, saboda su samu kuzari su yi abin da ya kamata. Banda wannan, muna shirin kawon na'urorin zamani domin su taimaka mana tona asirin wayannan miyagun mutane. Akwai shirye-shirye da muke da su da yawa, muna tabbata Allah zai sa albarka su zama da amfani.
Zaman lafiya da dadi sai da shi.
Shike haƙƙin hukumomi ne su samar da sauye-sauye masu ma'ana da za su kawo ci gaba da ƙaruwar tattalin arzikin ƙasa. al'umma kansu na da gagarumin gudunmawa da za su bayar a cewar ƙwararru.
Ni ne mai suna Chorbe Joshua Gonlur. To shi demokratiya yana neman yanda wanda suke shugabanci ko kuma suke jagoranci su samu kyakkyawan fahimta menene ababen nan da suke damun mutane ko kuma mutane suke fuskanta da yake zama musu kanubala ko kuma wahala a cikin al'umma. Za su yi amfani da kujaran da kuma daman da al'umma ta basu su gudanar da ayyukan da zai samu biya bukata mutane ba tare da mutane sun samu wani wahala ko kuma su sha wahala kafin nan a ce su samu abun biyan bukata ba.
Shekaru fiye da 20 kenan Najeriya tana cikin demokradiyya, ya zuwa yanzu kana ga kamar al'umman da ake mulkan nan sun samu amfanin wannan demokradiyya?
Eto, ana kan aiki kuma yanzu abinda zamu ce shine mutane suna fahimta da kuma wanda daliban da suke nan a jagoranci su ma suna kokarin ganin da cewa sun yi kokarin sun biya ma mutane bukata. Amma wannan kam ba za mu ce gaba daya an samu in ya biyan bukata ba, akwai bukatu da daman da ya kamata a ce an duba ta fannin gefen boko makarantu, gefen maganan asibitoji, an zo maganan bunkasa su na'urorin economic namu kamar mu ce kasuwanci da sauransa, tattalin arziki, dole ne ai maganan gyaran hanya, a tabbatar da cewa masu manoma da makiyaya da dukkan mutanen da ya nuna da cewa wannan yana fita da safe ya je yi wani abu a cikin ko daji ko gida ko cikin al'umma domin ya kawo abun biyan bukata a cikin gida, a ganyen da za a samu a kyautata wannan kuma a sake a karfafa su.
Kamar har yanzu menene kalubalen da su shugabanni ko kuma masu mulki ke fuskanta wajen kawo ƙarshen ƙalubale na tsaro da ake da shi a Najeriya?
Zai kyautu a ce in ka zo a samu continuity in government kenan abin da ake nufi. Wato in ka zo ka samu wani yana kan aiki, abin da za ka yi bugu da kari shine kai maka yi naka ƙari akan wancan abin da shi wannan na gabanka ya yi domin a samu cin gaba. In baka ba
kusan a kauda siyasa kenan.
Yawwa, a kauda siyasa, a kauda maganan adinance, a kauda maganan duk wannan abin da ya duba menene zai iya kyautata zamantakewar mutane a cikin al'umma, wanda ya kunshi duka kowanne ne ko duk mutane da suke cikin al'umma. An yi an biya bukata, na san ba za a yi abu yan bukata mutane duka ba, amma majority dai akwai interest na mutane wanda an fi dubawa, wanda shi ne yake kawo kyakkyawan zamantakewa a cikin al'umma.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
To madalla, gaishe ki. Yanzu kuma ga sakonnin masu saurari. To jama'a, ina jin mun samu tangarda na sakonnin kuma sarare. Yanzu za mu je ga ainihin labarai a takaice.
To takaicen, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken na ganawa yau Laraba da Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a daidai lokacin da jami'an kasashen Amurka da Masar da kuma Qatar din ke nazarin amsar da Hamas ta bayar kan shirin tsagaita wuta a Gaza. Jami'ai a yankin Belgorod na Rasha yau Laraba sun ce wani barin wuta da Ukraine ta yi ya yi sanadin mutuwar akalla wani mutum tare da raunata wasu uku. Yaskalov Galatkov, gwamnan yankin, ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya rutsa da garin Shevchenko wanda ke daura da kan iyakar Ukraine. Hukumomin tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce an kai hari kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a tekun Bahar Al-Ahmar, wurin da 'yan tawayen hudi na kasar Yemen suka fai kai hare-hare kan jiragen ruwa tun farkon wannan shekarar.
To masu saurare, iya abin da za mu iya kawo muku kenan, sai can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyoyinmu da suka sada mu da ku da suka hada da Mr. Chang da kuma wato Malama Kila. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake muku fatan alkhairi. A dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalamu.